da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Alhamis 25 ga watan Janairu na shekarar 2024. Shirin namu daga kamar yake tare da wakiliyar mu Maimunatu Sado, inda za ta tattauna da bakin da ta gayyato akan matsalar cin zarafi. Sai ku gyara zama masu sauraron mu, ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Assalamu alaikum masu sauraro cikin shirin yau da gobe. Maimunatu Sado tare da wato waɗanda ta gayyata, za mu tattauna ne akan matsaloli da ainihin mata suke fuskanta, musamman cin zarafin mata, yanayin da wato ake cin zarafin mata ta bangaren fiyade, wanda na gayyato malamai waɗanda za su gabatar da kansu a yanzu da nake tare da su. Malama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, zaki ya ki gabatar da kanki.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, sunana Habiba Mahmud.
Madalla, sai kuma malama ke ma kina iya ki gabatar da kanki.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ni ce Ramatu Usman.
Godiya nake wayannan malamai waɗanda wato suke kula da yara matasa da mata ƙanana waɗanda wato ake yawaita cin zarafin su kenan a nan ƙasar Kamaru, wanda hali yanzu za mu tattauna tare da su mu ji yanayin da lamuran ke wato tafiya a nan ƙasar Kamaru. Malama Rahama, mun san cewa ainihin yin aiwatar da fiyade musamman ga yara mata ya zama ruwan dare ga magari, musamman a nan ƙasar Kamaru, wanda a gaskiya suke shiga cikin wani yanayi kuma da muka san cewa kun kasance waɗanda suke ƙoƙarin fafutuka akan wannan lamarin. Me za ki iya ki gaya mana game da batun maganar zancen fiyade?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ni'ima Allah godiya kasance cikin wannan rana mai tarin albarka na Asabar, wanda mun kasance a wannan lokaci za mu dan kawo daidai abinda dai muka sani cikin ƙalubalen da ake fuskanta game da tauye haƙƙin 'yan yara zuwa ga wasu mata. To wannan al'amari na fiyade yana da fuskoki da yawa, yana da fuskoki da yawa, yana da dalilai da yawa. To in aka ɗauki ɓangaren shi namiji, akwai wani namiji da shi ainihinsa mai cuta ne a cikin zugatansa, yana da cuta a cikin zugatansa wanda shi bai isa ya ga wani ɓangare al'auran mace ba, to sai hankalinsa ya tashi. Yana iya kasance yarinya ƙarama au mai shekara 2 ko mai shekara 3 ko mai shekara 4, har inda yau na yarinya an saba barin ta tsirara. Idan a cikin wannan gida akwai irin waɗannan mazaje wanda suke da cutar jaraba na rashin haƙuri, in ya kalli mace haka ko ta wani ɓangare nata na mutuncinta, sai kaga hankalinsa ya tashi, yana iya lallai kuwa ya aikata shi wannan fiyade ba tare da wani tunani ko yarinya ƙarama ba ce. To ko kuma ko wasu abu tattausaɗa, ana tattausaɗa ka kama yarinya mace kana tattausata baka kiyaye ba, walau ta kasance yarka ce, to amma ka bada daman ka wani wasanni a tare da ita wanda kai da kanka kai da kan manyanta ka zama mutum, hankalinka mai tashi ne a kowane lokaci, sai ka ta taɓo wani ɓangare a jikinta da yau nan da rashin kunya ya riga ya zubda mutuncinsa. an riga an zo da mutunci ta bangaren jin kunya, sai ka gama mutum ya gama da yar shi, walau wannan yarinya budurwa ce, walau
yarinya
karama ce, sai ka gani ba wanda shi zai fi sha'awa sai kamar yar shi, yar da tabiyyar da ya haifa.
To komai yasa hakan, duk da cewa kin yi kawo bayani akan cewa ba mamaki ainihi ko ana barin ta tsirara, mafi akasari shi kuma wanda ainihi hankalinsa ko na ce shedan ya riga yayi wasa da hankalinsa, da ya ji ya ga wato matantan ainihi diyarsa hankalinsa ya tashi ya aiwatar da wannan. To yaya mun san cewa akwai waɗanda su kuma wannan bangare kenan, watakila da zaki ci saboda ko tufafi, yarinyan bata da tufafi, amma mun san akwai waɗanda mata masu saka himare da sauransu, amma kuma mun san cewa suna fuskantar waɗannan ire-iren wato fiyadan din.
To mace tana iya ta kasance a cikin hijabi, ta in namiji bai da imani yana iya kama kai mata din
da ke ta mata mutunci
eh mata fiyade yana iya wa, domin yawancin maza wanda wato ba su da dauriya, wanda wato kamar da dai sunan nace, to sai ka gani ina iya ya ga mace ko ta fiska ko kallonta ko yatsunta ko sharaban kafanta, musamman kamar ni ina sanya ko wani zamani a nan, akwai wata wato ta yi arangama da mijin makwabciyanta a nan gida, sai ka gani kuwa sun ni kallon juna, musamman wannan kallo kuma ya jawo hankalin su duka biyu. To ita mata kuma sai ta je ta gaya ma makwabcinta cewa na sadu kwa da mijinki a bangida, kin ga irin kallon da ya yi. To tun daga wannan ranar wannan mata sai hankalinta ya tashi, ba ita dai matan wannan da ya yi kallo da can matan ba, ita dai wannan din. To sai koyaushe sai ka gani tana zaulayen ita wannan mata, ko da tana aiki da mijinta sai kaga tana shigowa haka irin makamacin abubuwa haka, waɗansu maza ba su iya kawar da kallonsu ba. Wani namijin zai iya ya isla mace a ban gida irin manyan gidan nan, yawa sai ka gani yana iya kama ta, yana tana ba shi sha'awa tuntuni, amma bai san ya zai ba, ya isge ta a ban gida ina iya yi mata fyaɗe. Yana iya waye mata, yana iya wa lokacin da ba kowa a cikin gida,
irin zama gida ɗaya.
Wata matan kuma sai ka gani sai ta yadda, sai in ta je ta aikata ta zo tana magana. To bacin matan kwayi
ne, wanda aka yaddan ai ba fiyade bane, wanda aka yi da karfi ne,
wanda aka yi da karfi da yaji ne shine. To bewa ana firaswa ana yi masa haka karfi da yaji, don ita kanta ba ta kama kanta, ita take ba da dama ake samun ta har ai mata fiyade ma ba da yaddanta ba, amma ta riga ta ba da dama.
Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin kuma kuna amfana. Kafin mu ci gaba, ku dan shakata da wannan waƙar.
Madalla malama Habiba, mun san cewa wasu lokutan din ana yawaita dankan tafiya ɗewa to ga ainihi kamar da muke nan a kurmi muna gani akwai wasu waɗanda suke saka tufafi ba bisa ka'ida ba saboda su da dama zaki ji cewa ana danganta wannan fiyade ga rashin wato mutunta tufafi wasunsu kamar a makaranta idan ko ɗalibar makaranta ce malami ya mata fiyade sai ki ji an ce an danganta wannan fiyade ga wato tufafi ita wannan yarinyar din wannan na iya kai ga wato ayiwa yarinya fiyade saboda kawai wannan ta suka kaya ba bisa ka'ida ba
to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam
an bayani game da abinda malama take faɗa dangane da sutura eh lallai sutura yakan iya jawo hankalin da namiji a jikin ɗaya mace musamman idan irin ta sa kaya zaki ga in ma an dauko fannin himar an sa himar za ka ga mace ta sa himari ne wanda suranta ga baki ɗaya yana iya nuna al'auranta yana iya jawo hankalin mazaje a kanta amma idan na ce a area mu na nan ƙasar kamaru zaki ga layuka da yawa wanda mazaje suke yawan zama a majalisa ga yarinya ta zo ta tsaga cikin mazaje ta wuce ba tare da ta ji kunyan cewa irin wannan sutura da na sa ba zaki ga maza suna la'akari da wani irin kaya ta sa ba zan manta ba kwanan baya ina wucewa akan titi sai naga wata mata wacce ba musulma bace a gaskiya ta sa wani kaya matsatsu tunda ni ma kaina hankalina ina ƙyamace ya kai ga wannan matan sai na yi dubi ga mazajen da suke zaune a kan hanya wajen majalisa
wanda idan kika ga dukka
sai na ga irin kallon da suke yi mata wallahi a cikin waɗannan mazajen namiji ne ɗaya guda ɗaya na ga idonsa bai kai ga wannan matan ba wanda mun san cewa a laddiban zaman kan hanya daga ciki wanda Allah ya bamu iko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu kiyaye ganinmu na kan hanya musamman mazaje to yanzu an ce maka kallo na farko ya zamo halal a gare ka amma duk sauran kallon ya zamo maka haramu sai naga ga waɗannan mutanen suna tafiya yarinyar tana tafiya suna yi mata irin wannan kallon kayan ki ce kawai ma tsirara take yi a gare mu musulmai sai mu ce tsirara take yawo sai wani yake cewa to yanzu idan an yi muku fiyade sai ku ce an muku fiyade bayan ku kuke jawo hankalin masu fiyade zuwa
wani bangaren ɗan addini kenan suke faɗan wannan maganar din
tabbas wannan ma wai su ba musulman kake da wanda su ma suna jin tsoron wannan fiyade da ƴaƴayensu kenan ke ta haƙƙin ƴa mace a cikin addinin musulunci bai danganta da ta sa hijabi ta sa kaya matsatsu ko ta sa kaya waɗanda ba matsatsu ba dukkan wani namiji yanda yake da suta yanda malama ta kawo a cikin zuciyarsa na ire-iren waɗannan abubuwa zaki ga baya bukatan ma ita kanta in muka yi maganar sutura hijab himar ai ya rufe dukkan sutura sai dai matsatsen himar amma zaki ga kaman a wannan lokaci kwanaki na samu labarin ɗan yara ƙanana wanda ba su wuce shekara 15 ba an yi musu fiyade wanda kuma waɗanda suka yi musu fiyade shakikansu ne kamar misalin wannan tarihi da aka kawo dibin mahaifi ne ya ke da haddin ƴaƴansa
bai yi kwana biyu ba to amma kuma abin mamaki cikin wannan lamarin wato zaki ga cewa bayan an aiwatar da fiyaden mahaifi ne kamar yadda kika yi maganan nan a cikin kwanaki bai yi mako guda ba da aka yi wannan fiyaden din a nan unguwa dai kuma bayan an zo an dauke shi an kai sa wato ainihi gidan yari ba a yi zaman tantancewa me yasa wato ake yi wa waɗannan yaran fiyaden ba saboda a samu to amma cikin abin mamaki da muka fuskanta cikin wannan lamarin sai muka ga cewa babbai ƴar tana bin bayan mahaifinta da cewa bai yi musu fiyaden ba bayan kuma ita karamar wacce uwa ta zo ta same su da tare da baban yana aiwatar da fiyaden ita wannan diyar ta ce ba karo na farko ba ne ya dade yanayin musu fiyaden din to me yaya yaya kika ji wannan lamarin da aini ita babban ƙyar take kin cewa mahaifin bai yi musu fiyade ba kiga da dan haɗin bakin mahaifin ko kuma ya hore mata kai cikin wannan abun ba
abinda za mu lura a nan ita wancan ai ƙarawa ce yanzu ita ba ta fara sanin me ye wannan abun ba ita kuma babban ƴar shekara 14 akan iya kai ta gidan miji abun ko ba haka ba to ya riga ya sabar da ita har ta riga ta ji daɗin wannan abun shi yasa tana ganin idan ta faɗa
za ta rasa wannan abin da take ji, kuma kenan in ta faɗa za ta tozartar da mahaifinta a idon jama'a. Ai, akwai kissoshi da yawa wanda yake faruwa da tun ma muna yara muke ji mahaifi ya mayar da ƴarsa, wannan a bangaren musulmai ya mayar da ƴarsa matarsa wanda tun bata san ɗa namiji ba, yayi mata fiyaɗen har ta kai daga cikin ƴaƴa ma babu wanda yake so irin wannan ƴar. Kenan wannan rayuwa da ya zo mana shine kawai abinda za mu ce iyaye su yawaita yi wa ƴaƴansu addu'o'i, su yawaita kuma kula da mu'amalan da ƴaƴansu suke yi, domin yaranmu ne yanzu nan suna da wani irin wayo matukan baki jawo su a cikin jikinsu, kina nuna musu cewa ko fa hannunki mutum ya taba da ƙarfi ki sa masa iyo ko da
yanzu ke a yanayin da nake fahimtar maganar ki, kaman wato mama ta su ta yi sakaci wajen hira da su domin ta fahimci menene ke faruwa,
tabbas kuma ta san da yake mahaifinsu ne ba za ta kai ƙololuwa wajen tunani
cewa
hakan zai iya faruwa ba. Shi sa kafin mu kawo wannan batu sai na ce yauwa dai ne za ka yarda da shi, tunda ba mahaifi ma ya kai ga cutar da ƴaƴansa, don fiyaɗe wani abu ne da aka yi wa ɗa ko ƴa mace
idan ka fice ka
mantawa da shi a ƙwaƙwalwanta ba, matukan ranta bai taɓa so ba. Amma in dai yarinya ta so wannan kuma ba a kiransa fiyaɗe, kamar yanzu ita ƴa mai shekara 14 gashi dai farko ba a sanya ya fara ba har ta kai ga rufa mata,
amma ita ƴar ƙarama mai shekara 9 ta yi maganar cewa abu ne da ɗaɗɗan abu wanda kuma kamar a ciki dai suka girma.
Kinga ta riga ita wancan ta saba, wannan kuma bata saba ba.
Malama Habiba ta dago wani magana, wata magana game da ainihi, kuma mun san cewa muna fuskantar ire-iren matsaloli kamar haka, musamman a nan wato kasar Kamaru, na ce ta bangaren Hausa Fulani, wanda zaki gani an yi wa yarinya fiyaɗe amma daga uwa har uba babu mai fitowa yayi magana akai, bare ma har ya je ya kai kara saboda ai kokari a kwato ita wannan haƙƙin, da sunar cewa idan aka yi haka yarinya za ta rasa miji, babu wanda zai aure ta saboda an tona mata asiri cewa an yi mata fiyaɗe.
To wannan shi ne a ce da tsabutun jahilci ne, domin a komai sai ka gani za a ce yarinya za ta tona ma ubanta asiri, ai ba za ki tura masa asiri ba, yanzu shiru za a yi kawai a bari sai a ce Allah ya kiyaye. Shin kenan ba wani ƙari, babu wani rage, to shine ba wani abu ba ne. In mun san shari'ar addinin musulunci yau, ba za mu yadda makamancin irin wannan abin ba, mu fada a ciki. Farko iyaye mata akwai sakaci, yana so ki san wani irin miji ne gare ki, ya ana so ki san ke kanki ya kamata ki san wani irin miji ne gare ki, domin yanayin maza na nan kala-kala, maza na nan iri ɗaya, akwai namiji da yake da mutunci bai sake ala kulli hal, ko da waye baya sake, ƴar uwar ki ce, ƴar ki ce,
yana ido sana kauci baya
akwai tsoron Allah a tare da shi, duk wanda kuma aka ce tsoron Allah ya zauna masa a cikin zuciya za ta ga yanayinsa, hatta kitakensa ma kana gani, hatta kitakensa kana gani. To amma wanda shi tsoron Allah bai cikin zuciyar shi, kuma ma hankalinsa ma bai kama cewa addininsa ya shar'anta masa ma kawar da kallo ba akan matan da ba nashi ba, bare a ce yau ɗarka ce, to yau kun san kuma akwai wani abu da ake fuskanta a yau, neman dukiya, ina kai mutane da aikata
tsafe-tsafen nan da ake wani za a ce ka je ka kwana da mamarka ko kuma da diyarka da sauransu,
kun ga makamancin abubuwa da yawa.
Don da dama muna gani da ake maganar cewa ɗa ya yi wa mahaifiyarsa fiyaɗe, ko kuma ya yi wa yayarsa fiyaɗe, ko kuma ya yi wa
abubuwa. Abin da ya je nema a nan za a ba shi abin da ake kira wato doka. Dokan wannan hanya da ka zo neman nan za ka samu dukiyar, amma akwai abu ɗaya ko abu guda biyu da za ka
sharuɗan da za a jingaya
masa. In ka bi wannan shuruɗan ɗin insha Allah, to za ka samu biyan bukata. To shi ne kakan ga mutum sai ya je ya kama uwarshi ya aikata ma uwarsa wannan abin
fiyaɗen,
yawwa nan faɗi shi ka an karaza matan da wanda ɗanta ya zo zai mata faɗi ta yadda. Ɗan ya ce an naje ne ga abin da aka gane na abin da nake suna, to saboda hakan nan to ya ke gani.
Akwai wacce da bata yaddan ba, amma ita da yake ƴaƴa biyu ne dama ainihi suka ɗauko wannan labarin da kike bada wannan yaya biyu ne suka je suka dauko wannan abun wancan uwar mamarsa ta yadda amma wannan kuma ainihi ita ta kin to ita wancan ne ta zo take cewa mata ta yadda to akan ta samu cewa dan wannan na kokarin aiwatar da fiyade akan ta to kin ga yanayin da abun ke faruwa ke
shine a gaskiya a yau ya kamata idan irin abu hakan ya faru za a samu wanda ya aikata ya yi magana za a gano kan zaren din domin kamar shi musamman wannan fyaɗe da aka yi kwanan da suke kawai a kai mutumin nan mai dalilin ya sa ya ma ƴaƴayensa fyaɗe ya daɗe ne ma wannan yariya yariyan nan da ake magana a kanta nan ban yi tsammanin cewa daɗin ubanta ne ya sa bata
ko kuma yana tsoron tsoronsa
yadda ya ɗauki hankalin
ta madalla
yadda ya ɗauki hankalin
ta yanzu malama habiba shiwa wata shawara za ki iya ki ba wa iyaye domin wato kar su shiga cikin wannan abin da ya samu ita wannan baiwar Allah da kasancewa ki ƴaƴa mata kawai suka mallaka amma wannan mai gidan nata ya zo ya bi baki ɗaya lalata su
so alhamdulillah abinda zan iya cewa anan shine guda ɗaya su iyaye mata su dinga lura da tarbiyyar ƴaƴansu da Allah subhanahu wataala ya ɗora musu wanda bayan an yi maganar na mazaje cewa su kiwo ne ga ƴaƴansu wato ƴaƴansu kiwo ne a gare su haka ita ma matan ƴaƴayenta kiwo ne a gare ta Allah zai tambaye ta game da wannan kiwon da ya bata ma'ana na tarbiyyar ƴaƴanta kuma iyaye su dinga jawo hankulansu akan ƴaƴansu su dinga lura da tarbiyyar wani irin wato ƴaƴana da ƴamace a gidana ko ɗaya ko biyu me ya kamata in yi akai kuma yaya mu'amalanta domin ƴa mai irin wannan zuciyar ita ma akwai ta wani iri kuma zan yi in na ga ƴata tana da irin wannan mai da hankali a irin waɗannan abubuwa yaya zan yi cawo hankalinta gurin tarbiyyarta wajen maganganun ƴaƴan mata ko da ƙanana ne ko manya musamman manya ku dinga jin lafazin maganan da suke yi da waɗanda ba muharramansu ba don akwai wata mata ita take jawo hankalin ɗana miji akan ta tana rera maganganun ta wanda lokaci ba zai ba mu ba balle mu kawo ayan alqur'ani
malama rahama ke wata shawara za ki yaki bada a wannan abin da ya faru kina gani kamar cewa an yi iyaye mata ya kamata a cewa wato su wato shawara game da iyaye ba
wato ya kamata iyaye mata su dinga naka'ari da ƴaƴan mata kada kuma a sanya kamar maganar da ta yi ɗazu ko ke ce kika yi maganar a cewa sai ka ga ana wani kirari akan cewa misali za ka ce a wannan matarka ce yaro wanda ya balaga kina nuna masa cewa wannan matan shi ne irin abu hakan nan wallahi an yi shi kwanakin nan a wani birni a nan Kano yaro ne da ake kwaɗaita shi cewa yar uwan shi nan matarsa ce yar uwan wannan matar shi kenan yaro shi saka rai to da ya sa ran sannan shi kenan shi ya soma bi har ya kasance zai zama masa kamar ko gani to inda ya kama yarinyar nan bai mata da kyau ya suma kama ta kamuwan karfi kun gani to dai Allah bai bar shi da ya aikata mata wannan fiyadin ba to amma har ya kai ma kamar da zai gama da ita yawwa to irin cewa wannan na baka wannan yarinya matanka ne zan aje ma wannan bata taso ba a daina irin abubuwa zamanin da muke ciki a yanzu nan zamanin ne wanda ai irin su ya buɗe
talabijin yawa su yanar gizo da sauransu
to in ke kuma uwa ya kamata ki dinga lura ne kuma barin yara ƙanana tsirara yawancin mutane da suke rayuwa a cikin manyan gida ko kuma ko da apartment kike da shi ko da studio ne kina tare da yan uwaye ko ta shashi mijinki ya kamata ki dinga tiyayewa ki dinga lura domin yau akwai samari wanda su ma ba su da haƙuri ba zai je aikata a waje ba amma sai ka gani yana bin ɗan yarinya daga ya hango tsaracin yarinya ka ga hankalin shi ya tashi ya kamata ki shigar da ita ake aikata mata ko yi wani magana ɗazu akwai yarinyar da aka yi mata fyaɗe zai yi yau sama da shekara 25 da ta bar ƙasar nan ta sake dawowa ma
Allahu akbar ko biya
ta sake dawowa nan ba wallahi alazim
don ba ta so ta haɗu da wanda ya yi mata wannan fiyaɗen
abu ne da ita
yake kama kwakwalwa da sauransu.
Yawa, mutunci kowa ya sani cewa ta kasance.
Shi yasa wasu iyaye kamar yadda muke fada ba sa bukatar a fito fili a fada, saboda ita wannan yariyar ba za ta samu wato mijin aure ba. To godiya muke yi da wannan amsa gayyata da kuka yi. Insha Allah, Allah ya maida ku gida lafiya.
Masu sauraron mu, kafin mu karkare shirin namu, zamu leka filin girke-girken mu, inda muke tare da bakuwa wadda za ta gabatar mana da sunanta da kuma irin girkin da za ta yi mana a yau.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shirin kwalama na yau da gobe, sunana Mari Chantal. A yau za mu gabatar muku da wani lemunmu na mint da anana da tsamiya da citronelle da anise etoile da citta. Uwar gida a ce daga kin bukaci wannan da sukari da wanga aromatic inki flavor ko
na ana da abarba ke
da abarba. Yawa, to da farko dai uwar gida sai ki samu anana ki babba guda abarba, sai ki wanke ta. In kika wanke ta sai ki hudda bayan ta, ki kwalle mata baya. In kika kwalle mata baya, shi wannan bayan baya da shi ba za ki, sai ki dauko bayan nan sai ki nasa shi cikin ruwa, sai ki kawo citronelle in ki sai ki zuba ciki, sai ki kawo anise etoile, ban san me ake ce mishi da Hausa ba, yana nan waje yan kayan yaji ake sai da shi, wani mai kaman tauraruwa. Yawa,
kayan yaji ne mai kaman
kayan, yawa kayan ganshi, aha, sai ki kawo sai ki nasa su cikin ruwan zahi, sai ki bar su su dahu su dahu su dahu, kin tabbata sun dahu sun kai inda ya kamata a ce dandanan su ya huto cikin ruwa, sai ki kashe wuta. In ki kashe wuta nan ga tsamiya ki, kin darwaye ta dama, sai ki tsamiya na akan kin kashe wuta fa, sai ki ka tsamiya sai ki dora cikin ruwan zahin wannan, sai ki ka kuma man tinki na ana ko sai ki kawo ta ita ma, sai ki saka su cikin ruwan zahin nan ta kwasashe, sai ki motsa su, ki durmiya, ki tabbata sun yi kasa sun shiga cikin ruwa, sai ki rihe. Kenan su abin siracin wannan ne zai sa man tinkin ta kamshin ta ya fito, ita kuma tsamiya ita ma ta dan shi abin zahin nan ta shiga. Yawa, sai ki maido su bangare guda, ki ajiye su, ki jira ya dan huce. To nan kuma kan ya huce, sai ki dauko ita wannan abarban wanda kika heke, sai ki yayyanka ta. In kika yayyanka ta, sai ki sa ta cikin blender ita ma. In kika sa ta cikin blender, sai ki kara mata ruwa, sai ki markada ta cikin blender. Kin markada ta, kin tabbata ta markadu da kyau, sai ki kawo ta da abin tacewa, sai ki sauye ki tace. In kika tace su, kika aje a share guda nan kuma, sai ki sa hannunki cikin wancan ruwa wanda kika silala tsamiyarki wanda kika dafa bayan ananaki, sai ki sa hannunki ki murje tsamiyarki da kyau, ki tabbata ta murzu. In yaso, sai ki kata ita ma, sai ki tace ta. In kika tace, kika tace su da kyau, sai ki dauko citarki da kike da alkadan, kin dan markada ta kadan, ita ma sai ki tace ta, sai ki kawo wannan ruwan na tsamiya da kika tace da wannan ruwan na anana da citarki kadan, sai ki zuba. Shi ke na uwar gida, sai ki kawo sukarinki, ya danganci yadda kike so, sai ki kawo flavor yinki, aromatic kenan, sai ki zuba. Shi ke nan, sai ki motsa ki motsa, ki kawo kankara ki sa, ko kuma ki kawo shi ki sa cikin firigo ya yi sanyi. Shi ke nan, a sha daɗi lahiya. Yawa, da zara an ci abinci kuma sai a dora shi. To, a sha daɗi lahiya.
Masu sauraro, a nan dai muka kawo ƙarshen wannan shiri mai Sado muryar Amurka sashen Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma wakiliyarmu Maimunatu Sado, da wadda ta daidaita mana sauti, wato Julie Ladas Gresham, da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Malala ce yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.